لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسنة بسنته إلى يوم الدين باكم والسلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na talata wanda ya dace da 29 ga watan 12 shekara ta 1420 bayan hijira ta manzon sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina dan ci gaba da karatun littafin albarka bulugul maram min adillatil ahkam yau zamu tashi babu sharikati wal wakala wannan kuma shine darasi na 73 babu sharikati wal wakala wato wannan babi ne da yake magana dangane da asharika abinda ake kira da asharika mutane su yi tarayya cikin dukiya tarayya da juna wajen dukiya ko wajen mallakar dukiya ko wajen mallakar hannun jari kamar yadda bayaninsa zai bayyana nan gaba wal wakalati da kuma wakilci wato halattin bayar da wakilci dan mutum ya je ya wakilce ka wajen sinikayya ko wani abin da yake ba sinikayya ba عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان خرجت من بينهما رواه أبو داود وصححه الحاكم wannan hadisi an karbo shi ne daga Abu Huraira Allah ya kare yarda a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace qala Allah ta'ala Allah madaukaki yace ana salisul sharikaini ni ne na ukun abokan tarayya biyu ma'ana dukan waɗansu mutane guda biyu da suka hada karfi dan gudanar da wata harka ta cinikayya to ni ne zan zame musu na uku ma lam yakun ahaduhuma sahibuhu matukar daya bai ha'inci abokinsa ba fa iza khana da zaran dayansu ya ha'inci dan uwansa kharajtu min bainihima sai in fice daga tsakaninsu in kyale su wani hadisi rawahu abu daud imam abu daud ya rawaito shi wa sahahahu al-hakim imam al-hakim an-naysaburi ya ce hadisi ne sahihi sai dai kuma da dama daga cikin malaman hadisi sun da'ifantar da shi saboda illa guda biyu illa ta farko al-ikhtilaf bain al-wasl wal-irsal akwai wadanda suke daga hadisin zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cikakken sanadi akwai kuma wanda suka rawaito shi zaman mursal to wannan safanin sai haifar da illa cikin hadisin illa ta biyu kuma jahala da aka samu cikin daya daga cikin marwayatan hadisin ya zanto majhulul hal to kasancewar ya zama majhuli sai zato hadisin sa da'ifi ne dan haka dai ita sharika mutane su yi tarayya cikin dukiya tana da dalilai da dama da ake gina ta akai daga cikin abin da mutane ke ginawa a cikin alqur'ani mai girma akwai fadin Allah ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan da kuma fadin Allah ta'ala wa inna katiran minal khulata'i la yabghi ba'dhum 'ala ba'din illa alladhina amanu wa 'amilus salihat da yawa ga daga cikin abokanan hulɗa guda biyu sai ka samu saci na ha'intar saci na kokarin yin zalunci saci illa allazina amanu sai ko wadanda suka yi imani suka yi aiki na gari su kadai ne wadanda zaka samu sun hada jari suna gudanar da harkar kasuwanci ko sun bude kanci gaba daya dukkanin su makanikai ne ko masu gyaran radio ne amma ko ba su ha'inta suna illa allazina amanu sai wadanda suka yi imani wa amilus salihati kuma suka yi ayyuka na gari وعن السائب المخزومي رضي الله عنه كان شريك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثة فجاء يوم الفتح فقال مرحبا بأخي وشريكي رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وانا حديثي أنكر بوجدك السائب المخزومي الله تكار الداء قريتي أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثة shi wannan mutum mai suna Sa'ib al-Makhzumi ya kasance abokin tarayya ko abokin hulɗar annabi ne na kasuwanci sun hada jari tare sun yi kasuwanci قبل البعثة tun kafin a turo annabi ya zama annabi an gane ku faja'a yawmal fath wannan mutum sai ya zo ranar da aka bude Makka wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kala sai manzon Allah ce marhaban bi akhi wa shariki lale da zuwa ma dalla da zuwan dan uwana wa shariki kuma abokin hulɗa ta kasuwanci wanda da mun yi kasuwanci fadin annabi wannan magana bayan yanzu an turo shi ya zama manzo duk da cewa hulɗar da suka yi da sun yi ta ne kafin manzanci ya nuna wannan hulɗar kenan ta gari ce mai kyau ce ya nuna halaccin ka kawo jari in kawo jari mu hada mu gudanar da kasuwanci kuma mu yi yarjejeniya kan yadda riba za ta kasance kila jarina ya fara kaiwa kaga zai zanto riba ta za ta fita kaiwa kila jarin ka ya fara yawa riba ka tafi yawa kila jarin mu daidai wa daidai ne ya kasance riba ta zama to daya kila ni ne da kuɗi kai ne za ka gudanar da kasuwanci to nan gurin a yi yarjejeniya kan ribar nawa ya kamata in samu kai kuma nawa ya kamata ka samu idan fatuwa ce kuma ni na fadi ka kuma baka da kokobo tunda dama kai kana gudanarwa ne ba kuɗin ka bane ba wannan ya halatta a cikin addinin musulunci an gane ku wannan hadisi rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibn Majah Imam Ahmad bin Hanbal da Abu Dawud da Ibn Majah suka rawaito shi Imam al-Hakim ya inganta shi haka Imam Az-Zahabi ma ya inganta shi kowanne daga cikin su ya ce hadisi ne sai mallan ya sa lamba da kasa yace warawal hakim wa sahahu hakim ya rawaito wannan hadisi kuma ya inganta shi yace anna sa'iba kana sharikan nabiy sallallahu alaihi wa sallama fi awwal al-islam fi tijara shi sa'ib din nan ba ma a can kafin manzanci ba har ma a farkon musulunci ya taba yin tarayya da annabi cikin harkar kasuwanci fi tijara cikin lamarin kasuwanci falamma kana yawm al-fath lokacin da ranar bude maka ta zo kala sai manzon Allah ce marhaban bi akhi wa shariki lalai da zuwan aboki na kuma dan uwana wato abokin tarayya ta kenan la yudari wa la yumari yace la yudari baya wani kwane kwane wajen fadin gaskiya wa la yumari sannan mutun ne ba mai yawan musu da jayayya ko aboki ko mai yawan rigima ba shine almira wa lafzu ibn majah lafzin ibn majah ko tawayi kuntu shariki fa ni'mat shariku kunta shariki fa ni'mat shariku kunta lalle ka zama abokin hulɗa ta na kasuwanci lalle ma dalla da abokin hulɗa irin ka haka annabi ce da shi la tudarini wala tumarini baka yi mun kwane kwane wajen fadin gaskiya wala tumarini ko baka jayayya da ni da yawan musu wa kana sa'ibu min al mu'allafati qulubuhum malai ce shi sa'ib al makhzumi lokacin da yazo dan nan yana cikin al mu'allafati qulubuhum wadanda ake lallashin zukatan su kan musulunci wa mimman hasana islamuhu daga baya kuma yana cikin wanda musuluncin sa ya karfafa yayi karfi wa aka ila zamanin muawiya ya rayu rayuwa mai tsawo har yanzu a lokacin da muawiya yayi mulki muawiya ibn abi sufyan an gane ku wato dai duk wannan dalilai ne da suke nuna mana halaccin wannan hulɗa ta kasuwanci wa an abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu qala an karbo daga abdullah dan mas'ud Allah ya kare za a gare shi qala shi abdullah dan mas'ud ya ce yace me ishtaraktu ana wa ammar wa sa'd fi ma nusibu yawm badr ishtaraktu ana wa ammar wa sa'd fi ma nusibu yawm badr mun yi tarayya da juna mu hulda harka da juna ni da ammar ibn yasir da kuma sa'd fi ma nusibu cikin duk abin da zamu sabo na rabu yawm badr ranan da aka yi yakin badr مالك الحديث بكاو جزوا كرتان سبيتي رواه النسائي ده كسا مالا يعلم بأي شيء تمامه فجاء سعد بأسيرين كرشي سيكا سعد يا سامو فرسنون ياكي بدابيو ابن مسعود يتي ولم أجي أنا وأمار بشيء نيد أمار ومكاو كوميبا وتوكينا سيمو كي تاريا دهي تكين أبن دي سامو نوانا نن فرسنون ياكي بدابيو ورواه أبو داود وابن ماجه وهو حجة في شركة الأبدان وتملك المباحات wannan hadisi hujja ne wajen halaccin sharika din da ake kira sharikatul abdan da kuma tamallukul mubahat cewa mutane guda biyu sa iya mallakar mutum biyu ko sama da biyu sa iya mallakar wani dangin abu wanda yake na halal ne su mallake shi su biyun gaba daya to amma wannan hadisi bincike ya nuna cewa munqati ne munqati kuma hadisi ne dai an gane ku wa an jabir bin abdullah shi hadisi abdullah da musulun ba to waɗannan hadisai guda uku kenan ko hudu guda uku kenan ko da malam ya kawo sunan gurin su ne kadai hadisan da suke nuna sharika a wannan babu hadisin farko bai inganta ba na biyu malamai sun inganta shi na uku kuma an yi maganganu akai shi ma dai daga karshe ya bayyana cewa dhaifi ne amma kamar yadda muka faɗa ita kanta hukuncin sharika din akwai ayoyi da ake dogaro da su kamar wanda muka gabatar da kuma waɗansu hadisan hukuncin sharika na iya shiga karkashin fadin ma'anarsu suna nan da yawa to amma kasancewar babin ta yana da dan fadi kwarai da gaske kuma Ibn Hajar ya takaita wajen kosar da babin da hadisai sai ya kasance ya takaita kan hadisai waɗanda suke gajeru kuma bai fayyace ba tun da lissafi ne na hadisi wajen fayyace cewa sharika din da aka suka shi kaza ta aka shi kaza ta aka shi kaza shi yasa zan so dan karanto mana kadan daga cikin irin wannan nabika na sharika dan kara fito da abin fili kuma dai ya kasance tun da kafir ya dauka ko dai mutum baya da lissafin hannu zai samu mabudin zance. An gane ku? Ita sharika abinda ake nufi da sharika kamar yadda na faɗa shine mutum sama da daya, biyu zuwa uku zuwa hudu su yi tarayya wajen mallakar abu. To malamai na kasa ta kashi biyu. Sharika ta farko sharikatu amlak, sharika ta biyu sharikatu uqud. Sharikatu amlak da sharikatu uqud. Idan an ce sharikatu amlak, sharika ta mallakar abu, wato kun yi tarayya wajen mallakar abu, amma hada kuɗi kuka yi kuka saye shi, kun hada kuɗi kun sai gida, kun hada gidi kun sai kota, kuɗi kun sai plot, kun hada kuɗi kun sai gona. Wanzu wannan gonar mallakar ku ce ku da kuka hada kuɗi nan kuka saya, ko kuma wani ne ya ba ku kyauta, wani ya zo ya ba ku kyautar fili ku biyu, ya ba ku kyautar gida ku biyu, ya ba ku kyautar gona ku biyu, ko ya ba ku kyautar mota ku biyu, ko kuma mutuwa aka yi aka bar muku, mahaifi ya mutu ya bar gona ko gida ko kuɗi mallakar waɗanda suke masu cin gadansa, kaga dukkan waɗanda suke magadansa sun yi tarayya wajen mallakar me wannan abin da ya bari. To wannan ita ce ake kira sharikatu amlak. Galibi ba kullata aka yi ba kamar yadda ake kullata kasuwanci irin ta gaba da zamu yi bayani. Sharika ta biyu ita ce sharikatu uqud, wanda ita ce ta shafi dukkan babun fiqh, duk inda ka ji malaman fiqh sun yi magana, suna magana akan sharikatu uqud, wanda zuwa ku kai ko kullu kawo kaza in kawo kaza dan mu sayar da kaza mu ci riba. Amma wancan kuwa ta iya kai hukumar mallaka ne, dan saboda nan gaba ku raba wanda ya rike rabin fili, wanda ya rike rabin fili, ko wanda ya rike rabin gida, wanda ya rike rabin gida, ko na ba ka mutunta haka, amma dai ba harkar kasuwanci ne za ku yi ba. Sharika ta biyu ita ce sharikatu wato uqud. To ita wannan sharikatu uqud nau'inta ɗai har guda biyar ne. Na farko wanda ake kira da suna sharikatu al-inan, sharikatu al-inan bi kasr al-aini. Menene ne sharikatu al-inan? An yakuna al-ishtiraku fil mali wal amal, ku yadda ku biyun ko ku ukun kowa zai kawo wani kaso na kuɗi, kuma kowa zai zo da gangan jikinsa a gudanar da jarin tare. Shago ne ko kama tare, a'a za ku rinka zuwa kauye ne kuna sayo wani amfani, kuna zuwa nan ku sayar, kuna saro kaya kuna zuwa nan ku sayar, kasar waje za ku rinka zuwa kuna saro kaya kuna yi tare. Dole dai wannan ya bada kuɗi kuma ya bada jikinsa, an fahimta ko? To a lokacin nan ta zama sharikatul inan. Nau'i na biyu ita ce ake kira sharikatul mudaraba. Menene sharikatul mudaraba? Shine ishtirakun fi malin min janib wa amalin min janibin akhar, wa hadha ma yusamma bil mudaraba. An gane ku? Ta wata fuskar ka bayar da kudinka, shi kuma wancan ya bayar da kwarewarsa, kai kudi ka bayar, kana da kudi a hannunka baka sani da ake sarrafa su ba, shi kuma wancan bawan Allah baya da kudi a hannunsa amma ya iya kai kawo a kasuwa, to sai ka bayar da kudi, shi kuma ya yi amfani da biki da kwarewarsa ta fuskar kasuwanci, bisa ga cewa idan an samu riba za a baka kaza ko shi a baki kaza. Wannan ita ce ake kira mudaraba. Daga nan gurin sai sharikatul wujuh. Sharikatul wujuh, ku biyan a cikin ba mai kokobo amma kuna da sanayyar mutane, kowa yana da hanya da idan ya je ya kai fuskarsa a iya baki buhun zumunci 50 a ce ya je ya sayar kan kowanne naira kaza, abinda duk ya tsora a kai nashi ne. Shi kuma in ya je ya kai kansa can gurin za a iya baki buhun shinkafa buhun 50 a ce ya je ya sayar akan kuɗi kaza, duk abinda ya tsora a kai nashi ne. To kaga a nan gurin sai kuka haɗa kai da juna don ku ƙara ƙarfi, dan idan ya je bai samu ba, kai ka je ka samu, dole ne ba za ku taɓe ba. Shine hikimar ta, dan a iya zuwa shi wannan mai zumunci ya je ya samu zumunci an zo ran nan zumunci ya shiga, amma wannan da ya je ya samu shinkafa sai shinkafa sai ne ta shiga, ribar da aka samu sai ku tarayya, in na shi ne sai ribar da aka samu sai ku tarayya ciki, in na kowa ya samu kuma ka ga ribar da ne ta karewa, amma asalan ku cikin ku ba mai jari, sai dai kowa a cikin ku ya san mutane a kasuwa yana da hanya, yana da kurda kurda. To irin wannan ita ce ake kira sharikatul wujuh. Daga nan gurin nau'i na hudu sai sharika da ake kira sharikatul abdan, ka kawo jiki in kawo jiki, ma'ana na iya gyaran mota kai ma ka iya gyaran mota, ni ba ni na koyawa ba kai ba kai ka koya mun ba, amma kila ni irin gyaran motocin da nake yi irin Japanese car nake gyarawa, irin su Toyota, irin su wata wacece wacece na iya, kai kuma ka iya gyaran Mercedes, to sai muka ce a makon kai ka je ka bude gareji na gyaran da fuska ni kuma je bude ta gyaran masjidi kila ba za mu yi karfi ba ka zo mu haɗu mu bude gareji guda ya zanto garejin mu dan ya samu karfi ya farin jini sai ku haɗa kudi a wajen to a lokacin nan sai ku yi da daidaiya a ta tare duk abin da aka samu a ran nan za ku raba daidaiya wa daidaiya kila ta iya yi wa a ran nan yin ran nan gaba daya masjidi take ta kawo ba kana ta gyaran shi kuma aikin sun da bai gyaran ba yayi kuma su fana nan yayi kuma ka mene nan yayi kuma ka flyer nan gurin abinda da aka samu tare da kurba ta iya yiwa gaba daya wato Toyota aka ta kawo gyararan nan kai kuma dan kallo ne ka mika masa nan yayi kana kan duk abinda ku samu tare da ku gyara ta iya yiwa ka samu naka ya samu naki kuma kudin da kuka samu daidai wa daidai ko na wane ya fi na wane karshe dai karshe za ku hada kudin idan an tashi daga aiki ku raba ne dai wanda ita ake kira sharikatul abdan ka kawo karfi in kawo karfi ta iya yiwa mu duka bin manoma ne a ji a ɗauke mu aiki gonar wani waje mai noma don a biya mu kuɗin mu zo mu raba daidai wa daidai ai idan aka je wajen noman kila ka fi ni ƙarfi kila ka fi ni sauri kila na fi ka sauri amma da mun yi yarjejeniya ta iyawa na fi ka ƙarfin noma amma da aka fara sai na kamu da ciwon kai ko zazzabi ko masasara na jira kwanta iwa ina barci kai ka karasa kai kadai duka da za mu raba da ni shi amfanin wannan ba da wuya ga an tabi a ce an rasa aiki gaba ɗaya shari'ar musulunci ta shar'anta wannan saboda albarkar da ke cikin al'umma yayin da suka haɗu da juna da kuma irin yadda ake samun karancin albarka idan an rabu da juna an gane ku wannan hada karfi din yana da amfani matuƙa shi yasa addinin musulunci ke kulawa da shi daga nan gurin sai nau'i na karfi daga cikin sharika shine wato sharikan da ake kira wato ainihin sharikatul mufawada shine istirakun bi kulli ma taqaddama bi an yunfawida ahaduhuma ila al-akhar كل تصرف مالي وبدني فيشمل شركة الإناث والمضاربة والوجوه والأبدان ويسمى هذا النوع بشركة المفاوضة تأيي يوا تكوني تاريس كما تنتهى بابا وتكون على مهارات متعددة من اللي مهارات متعددة وتقري وتفكر كذا بند بند جا كودين جا كم قري وتفكر كاسونجي جا كم صناعة دوسي كوكا هذا جواد يا shi wannan makaniki ne idan je samu zai zo kawo nan gurin shi wannan jari ya bar ai kasuwanci bai iya kana kanci ba shi wancan kasuwanci ya baya da kudi amma duk kuka hada tare kan cewa da abin da aka samu ayi me a raba daidai wa daidan ko kuma a raba bisa ga wani kaso a ce wani a baki kaza cikin dare wani kaza cikin dare gurgudun yadda kuka yi yarjejeniya shari'a ba ta ce dole ku raba daidai wa daidan ba ba ta ce dole ku raba kaza ba yadda kuka yi yarjejeniya da juna an tarazun minkum yarda juna kawai ake bukata idan muka ce ai wane ya fi muhimma ya fi mu kwazo ya fi mu aiki duba da haka bari mu bashi ya zanto shi ya dauki kashi 40 cikin 100 mu ko mu raba kashi 30-30 mu biyu kaga ya zama 100 ta riga ta take nan ko ya halatta inda kun yi nan da dalilin nan duk yadda kuka amince da juna ta yadda ba ha'inci ba zalunci shari'a musulunci ta yadda muka kawo to yanzu idan ka lura da irin waɗannan hanyoyi sai kaga cewa ake addinin musulunci ba karamin tanadi yayi wa mabiyansa ba wajen sama musu hanyoyin gudanar da rayuwarsu to amma sai ka samu irin waɗannan al'amuran a halin yanzu babu aiki da su idan kuma za mu yi aiki da su sai kasance akwai ha'intar juna galibi a tsakaninmu kowa so yake ci gashin kansa ba wanda yake so ya hadar da uwansa ita kuma haka wannan akwai albarka mai tarin yawa a cikinta kowa so yake ya zama shi shugaba ne ba zai iya zama karkashin wani ya zama wani ne ubangidansa ba kowa shugaba ne in kana so ka gane shugabancin mu ka saurari zaben ranar kashi na ɗaya da kashi na biyu ka ji an ce wane shugaban masu shayin duk duniya wane shugaban masu wanki da guga wane shugaban masu dankalin turawa kowa shugaba ne matuƙar kana saurari wannan zaben san ka san zaka kowa shugaba ne mai toto ma shugaban masu toto sun cin duniya wane ne baka cin hatsi sai rayu wane ne haka ne maganganu zaka cin waɗansu maganganu to haka muke kara zubi amma baiwa da Allah yake bayarwa a tsakanin mu da muna amfani da ita irin wannan wato zakai abin nan wato ga wanda yake zuwa Kano idan yaje kofar Wambai inda ake sarrafa fata idan ka je ka an yi wani maka wani takalmin zaka rantsa kila wanda daga Italy aka yi to amma wannan mai takalmin ta gonsa da banci kadai wannan mai takalmin ma ta gonsa da banci kadai wannan mai takalmin ma ta gonsa da banci kadai ba wanda zai hadu da juna kuma ana takara da juna kila ana yatin da izawaka kar dan ka kowa ne kaftan to sai ka samu cewa ba hadin kai sai ka samu cewa gaba ɗaya kowa ya tarwace kowa ya lalace kowa ya tambaye in ba 'yan kaɗan da za ka samu sun haɗa kai ba idan ka zo ka samu dukawanmu haka za ka gani idan ka zo ka samu marina haka za ka gani galibi idan ka samu teluli haka za ka gani idan ka samu direbobi haka za ka gani idan ka samu attajirai da manomanmu don haka za ka gani da wuya ne ka ga mutum biyu ko uku sun haɗa kai sun kulla wani abin kirki sai da kowa ya ja tunga kuma kowa yana kishi da juna, idan wani zo da abu ya samu dan uwansa gara duk karansa gaba daya aiwa juna kishi da sauransu. To wannan sai ka samu cewa ba karaman illa yake haifarwa ba ga tattalin arzikin mutane. To kuma sai in mutane suna da wannan ne za su samu sanadarin tattalin arziki mai karfi, sai kuma in suna da tattalin arziki ne sannan za su iya samun yancin rayuwa da sakatawa a ban duniya ba tare da an wulakantar da su ba. Duk yawan mutane ta fuskar population matakar ba su da wani abun hannu, to babu wani abin da za su iya wa kansu, ba za su iya kulla kansu ba lafiya wani su ba. Kuma kun sani a yau kowace irin manufa a duniya ko ta siyasa ko ta addini kuɗi ke taimaka mata ta yaɗu, rashin kuɗi ke taimaka mata ta kare, ko addini ko ta manufa ta siyasa. To dan saboda haka kenan akwai bukatar cewa wato ainihin mu zabura mu yi amfani da irin waɗannan ababai da muke karantawa wajen hawar da kanmu da ciyar da kanmu gaba. Allah ya mana gaban kasa. Abinda mai wannan littafi yana da tsawo kwarai da gaske, dan ya dauki kowanne ɗaya daga cikin guda biyar din nan yayi dogon bayani akai da bayyanawa da sharuɗa da ake bukata, wanda wannan idan muka shiga cikin ko mun fita daga abinda muke ciki na karatu, amma dan dan tsakuro wannan ne kadan mu ga. Sai da kawai amfani irin wannan wata rana idan aka ce a zo a tsara wata lecture ko na dawa wanda mutum biyu ko uku za su yi magana dauki wannan tafsir din shi kadai dan a magance shi ta kowace bangare a cikin kowane rungun sa sauransu. Amma da take dai wannan ya dan ba mu haske. Allah ya mana gaban kasa. Wannan littafi sunan sa Al-Mulakkaful Fiqhi, wani malami ne a kasar Saudiya ya ce mai suna Salih ibn Fawzan ibn Abdullah Fawzan. Al-Mulakkaful Fiqhi juz'i biyu ne, baya da yawa duk komai a takaice yake bayar da shi haka. Kuma da yake malami ne na wannan zamanin sai zanto larabcin ma na zamani ne ba wahala sosai, ba kamar larabcin fuqaha na da mai abin nan da wanda zai sarkake manoni da yawa. Al-Mulakkaful Fiqhi. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه 15 وثقا. رواه أبو داود وصححه. وانا حديثي أنكر كوشي دك جابر دان عبد الله الله تكاري دا أغريش جابر دان عبد الله كيف تشيوا أردت الخروج إلى خيبر وتعانى ناسو إن فترق مدينة زنجي بلاغرو قلن خيبر lokacin da na zo fita fatatun nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sai na zo wajen manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi. Fa qala, sai manzon Allah ya ce idza ataita wakili bi khaybar, idan ka je wurin wakili na da na tura khaybar, fa khudh minhu 15 wasqan, ka karbi kayan abincin da yawan sai kai wuski 15. Rawahu abu daud wa sahahu. Abu daud ya rawaito wannan hadisi kuma ya ce hadisi ne sahihi. Abinda wannan ke nuna wa halatin mai wakilci, manzon Allah ya tura da wakili wani wuri, sannan kuma ya tura wannan ya tura mutum wajen sa cewa ya je ya karbi kaza a wurin wannan wakilin nasa. Wato kenan wannan na nuna wakilci, wakilcin nan ta fuskar kasuwanci ne ko kuma ta fuskar abin da ya shafi wato harkoki ne da suka shafi gidanka ko suka shafi dai waɗansu al'amura da suka shafi rayuwarka ta yau da gobe. وعن عروة الباركي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية. An karbo hadisi daga Urwatul Bariqi, yace lalle manzo sallallahu alaihi wasallam ba'atha ma'ahu bi dinarin, manzo Allah ya aike shi da dinari daya, yashtari lahu udhiyya, dan yaje ya sayo mata dabbar da zai laye da ita. Al hadis har zuwa karshen hadisi, rawahu al bukhari fi asna'i hadithin qad wa qad taqaddama. Bukhari ya rawaito wannan magana cikin wani hadisin da ya riga ya gabata da baya. Dan mu kuma tabo manzo Allah ya tura sai ya sayo mata dabbar da zai laye da dinari dai. Daidai sai zo dabbar sai sai da ita nawa? Dinari biyu. Sai ya koma kuma da dinari ɗaya ya sayo kuma wata irin ta, sai dawowa annabi da dinari kuma da dabbar. Manzo Allah ya roƙa masa addu'a, ya yi masa addu'a ta gari da albarka, cewa Allah ya sa masa albarka cikin harkokinsa gaba ɗaya. Wato sai wannan ke nuna ya halatta in tura ka za ka je kasuwa in baka sautu, in ce da Allah wani ga kuɗi na ka sayo min kaza, kuma wakili da ka tura sai zai sayo kaza, yana da dama ya yi tasarrufi cikin kuɗin irin yadda kai za ka yi. Kada mutum ya baka cewa ka je ka sayo min abu a kasuwa ina tsammanin dai kuɗin sa naira 1000 ne, na taɓa sayi shi naira 1000 in ya wuce kuma kila kuma da kaɗan, amma dai ga naira 1000 kai kuma da kaje sai ka ba da 1000 ka ce a baka abu, a'a cinikayya za a yi da kai, a ce 1,500 ka fara tsayawa daga 700 ko 650 a yi ta yi, idan ta kaya 800 suka kawo masa, yadda shi in ya je zai gogayyaye ya ce a ce dan ko zai samu rigi kai ma wakili tunda amana ya baka haka ya kamata kai, irin yadda in kayanka zaka tsaya zaka tsaya lalle sai ka nemi rigi sai in ka ji abin da yake lalle shine karshen farashi ka tsaya, to haka wanda ya wakilta ka idan ka je haka za ka yi masa. Karka je kawai dan wakili na cewa nawa wannan kayan nawa, a ce naira 1,100, ka ce naira 1,100 dama ka san ce aka baka, ba wata sa a ce kawo kuɗin kana sauri ka dawo tun da kai sallahu aka baka, ba a ce kai haka ba. Dan ga sha abin da wannan sahabi ya yi, daidai ya so ma duk da kuɗin haka ne, amma da ya koma ɓangaren gudanar kasuwa ya ga ana sayarwa sai ya sayar, kuma idan ya sake sayarwa kuma ya zo kawo masa da kuɗin su da abin nan ɗinsa. Kuma wannan ke nuna idan aka tura ka a matsayin wakilka, idan ka je ka sai abu ƙasa da kuɗin da aka baka naira 1,100 ake sayarwa, sai ka je ka same shi a nawa 700 ko 800, wannan 200 nawa ya yi, ka gani mai cini kin karka sai ai ni ne na je na yi kwazo, wakilci ne ba ku, wakilci ne ba ka aka ne. Sai dai kamar yadda muka faɗa, idan shi mai kasuwar dama abin farashin sa kasuwa naira 1,100, amma kai ne yawa alfarmar 200 ya baka, wannan wani abu ne daban. Amma matukar ba sanin kai ba kawai ka samu wannan rage, to kudin nawaye na mai kine tunda kai wakili ne. Wa alaikumus salam. Ba wakilci ya baka ba?
Eh, an bai wakili ba.
Ai duk da haka sai ka ce masa na samu shi a 900, sai ya baka 900. Duk da bai baka kudi ba, ya baka wakilci ne ko? Wa alaikum salam. Shi wannan ya sayar maka kasa da haka a kasuwa, amma saboda kai ne kana da sanayya da mai haja muke magana. Amma idan ba wata sanayya da ke tsakaninku, kawai ragi ne yayi irin yadda ya maka zai iya wa kowa, to wannan kudin na wancan. Wannan ai tun da aka tura shi ai ko zakka, yana da kuɗi da aka sa masa tare da al'amilina alaiha, tana da rabo a cikin zakka. Duk sa'i yana da rabo cikin zakka. Ya je a karɓar zakka kuma aka bashi wata kyauta, manzo Allah ya ya zaka haɗa shi da wannan. Kowa ya ce baka zai baki. Ai yanzu kai da kake faɗa. Na ce zan biya ka. To a nan gurin ko me aka samu a can gurin wannan nawa ne, sai ragowar kuɗin da aka yi nawa ne. Ko ba mai titi ba dai zan biya ka ba. Yanzu na kai aikin naka ne gaba daya. وعن جابر هكذا جابر لفقوة وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة أنكر بو حديثي لك أبو هريرة الله تقال دا قريش يتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياتول عمر بن خطاب على الصدقة لن يتي كرقو زكا وتكنن الله يتي من ذا صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم karbi daga cikin dukiyoyinsu wata sadaka ta musamman da zaka sarkake su da ita, wato ita ce zakka. Kaga da Allah ya tura annabi, da annabi zai karba, amma da zai je karba sai ya tura wani. Wannan an kawo mana shi dan nuna mana halacci na wakilci, asalin abin shi zai karba amma sai ya tura har karbo a madadin sa. An gane ko? Wannan kenan, ashe shugaba na iya tura wani ya je karbo zakka. Wato kaga inda muhimmancin zakka yake cikin musulunci. Idan aka ce ga gwamnatin musulunci, to zakka ba wai mu'amala ce kai tsaye daga mawadata zuwa ga talakawan ba, dan anan gurin ai samun zalunci. Gwamnati ke shiga ta yi ruwa da tsaki cikin harkokin zakka, dan za a lissafe dukkan waɗanda suke masu dukiya an san su. Kuma za akwai ma'aikata da aka ɗauka waɗanda suke gwanayen lissafi, wanda za su iya zuwa su lissafe kuɗin mutum da abin da yake hannu da kuɗin da kadar da yake ajiye a lissafe, kuma a buga kuɗin a gaggawa gaba ɗaya total amount ɗin nawa ne, kuma nawa ne ɗaya cikin 40 ɗin su na zakka, sai su karɓo wannan abin su zo su kawo wa imam, kuma imam ya rabawa talakawa. Saboda idan an kyale mai kuɗi, kila wani ba zai fayyace hakikanin duka kuɗin sa ba, shi yasa galibi waɗansu masu kuɗin san wa mutane suke ba duka zakka suke bayarwa ba, sai dai su ɗan san wa mutane kaɗan kaɗan. Yadda ka san mutum na cirowa a naman jikinsa, haka yake ji. To amma idan akwai gwamnati, kaga dole a yi da ƙarfi da yaji, in bai ba ma sai an kwashe, ko kwashe ne sai an kwashe an bayar. Ka'idar ke. Eh? Ban ji ba. A ya zama laifi. Ya zama ya ina faɗa ne a matsayin kushi. Sai an ce masa sun yi laifi. Mutum bai fitar da zakka ba, ya ba da rabi, ya hana rabi. Sai an ce wannan yana laifi. za a kama shi da wancan da bai bayar ba, laifin da bai bayar ba, domin manzon Allah ya nuna cikin hadisi dukkan mutumin da Allah bai wa dukiyar da yake fitar da zakka ranar tashin kiyama za a mayar da ita wani katon maciji da za ka nannade wuyansa ta taye bakinsa yana ta kasa yana cewa ana kanzuka ana maruka. Ai ba karamin abin bane ba cikin harkar zakka. Da haka Allah ya sa yatawwaquna ma bakhilu bihi yawm al-qiyama walillahi mirasu samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Za a yi musu abun wuya da wannan abin da suka yi rowa ranar tashin kiyama. Za a tara dukiyar a narkar da ita a mayar da ita wuta a rinka yi musu lalas da ita ana goga musu a jiki dukkuwa bi haji ba hukum wujunubuhum wuzuhuru, a rinka goga musu a fuska, a rinka goga musu a kwikinsu, a rinka goga musu a gadon bayansu, ana cewa da su haza ma kanatum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taklizun. Wannan shine abinda kuka taskancewa kawunanku, kuka ki fitar da hakkin Allah a ciki ko dan dane irin abinda kuka taskancewa kawunanku. Allah shi yake. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهر 63 وأمر عليا رضي الله عنه أن يذبح الباقي رواه مسلم. الحديث رواه مسلم. وأن حديثي أنكر فوشي دقى جابر دان عبد الله الله شكال الداء قريش يتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم نهر 63 من ذا الله ده هننسى يينك دبا تيتي هرس تند أكو wa amara aliyan radiyallahu an yizbaha albaqi. Lokacin da manzo Allah ya je aikin hajji kenan, kirani kuma kansan ana yanka kamar yadda tamattu yake yanka, tamattu da kirani da ana yanka, kuma yankan da za a yi mafi karanci dabba daya dan Allah ta famata isara min alhadi. Da manzo Allah ya je tunda shi ya fi kowa kyauta ra kuma 100 ya tafi da su, da hannun sai kwantar da 63 ya yanka, da ya gaje cewa Ali zo ka wakilce ni ka yanka saura. Wato sai wannan ya nuna halattin wakilci a wajen me yankan hadaya na aikin haji, sannan kuma wannan zai iya shiga cikin ma'anarsa halaccin wakilci a wajen mai yanka na layya da kuma halaccin wakilci a wajen mai yanka na ragon suna, ko kai da kanka ko ka wakilta wani duk ya halatta. Kina fata an fahimta sun daga manzo Allah ya yanka wato 63 cikin dabbobin, sauran ya umarci Ali bin Abi Talib ya kara sa yanka, aka yanka su manzo Allah ya raba naman da zakawa. Wana tajiri ne muka tausani a garinmu wanda ya je aikin haji ya je yanka koda ta daya, duk kowa biya yake wannan takardar banki din ya sai rago ɗaya riyal 350 koda mu kuma tun haka shi ko so ake in kana da hali ka yanka naman da yawa, ka yanka naman da yawa dan a wadatar da talakawa. Wani so ɗaya zai ci wannan zai ji ya wadatar da nama a shekara, shine idan lai ya tazo ko idan ya daya daga lokacin kuma sai wata shekara kuma shi da din ya ji ya koshi da nama. Ai yasa na fadar da manzo Allah idan ai koyi da karkana lakum bi rasulillahi uswatun hasana. Wa nabi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga Abu Hurairah Allah ya kare da a gare fi qissatil asif, cikin qissar al asif. Al asif shine al asir kamar labor ma'aikata wanda yazo aikin kwadago. Fi qissatil asif, cikin qissar mutumin nan da yaje aiki ko laborin da yaje aiki. Qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, manzo Allah tsira da mutun Allah tabbata gare shi, yace mai yace waqdu ya unaitu ala mar'ati hadha fa in i'tarafat farjumha. Al hadith rawahu Muslim. Wato yace waqdu ya unait, ka tashi da sassafe ya unait, ka tafi ala mar'ati fulan, ka je wurin matar wani ala mar'ati hadha, ka je wurin matar mutumin nan. Fa in i'tarafat, idan har tayi ikirari da kanta na laifin zina, farjumha, to karkai wata ka jefe ta. Wato inda hadisin yake shine wani bawan Allah ne dauki lebura ya masa aiki gidansa, ko sai sai leburan nan ya zina da matar gidan, sai mai gidan ya zo kama shi, sai kai shi kara wajen mahaifinsa cewa gashi ya yi zina, aka tambaye shi kai ka aikata zina da ita yi tafiya ya yi da ya zina da ita. To sai shi uban yaron sai ce to abin da yake gani dai shine zai diya diya ya bayar da bawa guda, kuma ya yi menene diya dai zai bayar ya kashe waɗansu kuɗi ya bawa mai matar a madadin ayi mai haddi a kansa. To har bayan an karɓi wannan diya suka ce ya kamata mu je wajen manzo Allah mu ji hukunci nawa kan in yayi. Da aka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ɗanka dai da ya je zina da matar wani tunda saurayi ne, za a kama shi a masa gulara 100 kuma a kulle shi tsawon shekara guda. Shi ya yi tirafi da kansa yanzu mun ji ba mu buƙatar shaidu guda, amma matar wani yanzu ba za mu iya jefe ta ba sai in shaidu hudu sun zo, ko kuma in ta faɗa da kanta. Da haka sai manzon Allah ya tura Unais wani sahabi ya ce, ki maza ka je gidan wani, ka tambayi matar wani kin gaskiya ne abinda wai ake zargin kin aikata zina da wani cewa kin yi, in har ta yi itirafi cewa ta yi, manzo Allah ce to ka jefe ta, don hukuncin ta jefe wani kanta ita matar aure shi ko gola la dari da daurin shekara tunda saurayi ne. Ina fata an fahimta. To mahallu shahid anan cikin hadisin abinda ya shafi babin da muke karantawa, annabi ya tura wannan mutum da ya zama wakilin sa wajen mai, wajen haddi. A ce har wajen haddi ma shugaba ko gwamna ko sarki na iya turawa wakilci ba wanda ya je da kansa. Idan an ce za su yi da shari'a musulunci ga mutum za a masa gula dari, ba lallai bane ba gwamna zai masa gula dari da kansa, ko kuma sai a je masa gula dari da kansa, ana iya wakilta wani ya je, ko kuma za a harbe shi, ba lallai bane shugaba zai harbe shi da kansa, za a iya tura wani ya je ya harbe shi idan laifin da ya yi kisa ne. An gane ko? Da haka yace waqdu ya unayd alam ra'ati hadha fa in tarfaini tarafat farjumha alhadith. Wannan hadisi muttafaqun alayhi, Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito shi. Babul iqrari, babin da ke gaba shine babin da yake nuna mutun yayi iqrari. Me ake nufi da iqrari? Ikhbarul insan bima alayhi, mutun ya bada bayanin abin da yake kansa na haƙƙi. Idan ka karbi bashin wani ya zanto ya manta ko ya mutu, babu wanda ya sani da kai sai shi, ya kamata ka zo ka yi bayani wajen magadansa cewa babanku na bi na bashin kaza, ka yi ikirarin wannan abin da ke kanka. Idan ka yi laifi a ɓoye, irin laifin da ake yi wa mutum haddi, shugaba bai ganka ba, ƴan sanda ba su ganka ba, wannan sana'a kai ka yi maka haddi, babu laifi. In kana da ƙarfin imanin da za ka zo ka yi bayani ka ce na yi laifi kaza don a yi min haddi kaza a sarkake ni, mutum zai iya yin wannan. An gane ko? To sai da akwai bambanci tsakanin abin da ya shafi haƙƙin Ubangiji da kuma abin da ya shafi haƙƙi na bil'adama. Abin da ya shafi haƙƙi na bil'adama lallai ne ka yi ikirari, wani nabi na kaza lallai ban biya shi ba, gashi kuma Allah ya karɓi ba, na taɓa zaluntan wani kaza, na taɓa satan wa wani kaza, na taɓa wa wani kaza, na taɓa wannan, dole ka yi ikirari. In abin da zai iya yiwa ka ɗauka ka bai wa magadansa ne ka ba su, in ba magadan ma ka ware adadin wannan abin da kake jin ka zalunci wani kai sarka da idan akai masa lada. An gane ku? To amma abin da ya shafi Ubangiji fa sako ne kai wanda yake tsakaninka da Ubangiji. Mutum ya je ya aikata zina tsakaninsa da Ubangijinsa, babu wanda ya sani daga cikin sai Ubangijinsa. In yana da ƙarfin imanin da zai zo ya yi ikirari dan a tsayar masa da wannan hukuncin, ko na jefewa ko na bulala, to babu laifi, sai ya zo ya yi wannan, kamar yadda gamidiya ta yi, kamar yadda ma'izi. Idan mutum ya bar abin tsakani shi da Ubangijinsa, ba wanda ya sani sai Allah, amma ya tsoraci Ubangiji, ya tuba taubatan nasuha, tuban da babu komawa da baya a cikinta, ana sa ran shi ma Allah ya gafarta masa. Ina fata an fahimta. Babban abin da ake so da ya gaskiyar tuba tsakanin mutum da Ubangijinsa subhanahu wa ta'ala. To amma da abin da ya shafi wani bawa ba Ubangiji ba, babu yanda Allah ya yafe wannan abin, sai in mai shi ne ya yafe, ko kuma ka bai ma mutum kayanta. Da haka yake da babban hatsari kwarai da gaske. Babul ikrari, wannan babi ne da yake da zai magana dangane da ikrari. Karkashin sa mallan ya kawo hadisi dai dal an Abi Dharr radiyallahu anhu qala li an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qul al-haqqa walau kana murra, sahahahu Ibn Hibban min hadithin tawil. An karbo daga Abu Dharr, Allah shi kare da gare shi, yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce da ni, قل الحق ولو كان مرا, ka faɗi gaskiya koda ku ta zanto akwai daci wajen faɗanta. Wani hadisi Ibn Hibban ya inganta shi min hadisin tawil, cikin wani hadisin sa wanda yake mai tsawo, a kasa mallan yayi lamba yace lafzuhu, lafzin hadisin yadda yake, qala Abu Dharr yace awsani khalili radiyallahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, badadi na shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi min wasiyyaci, yamin wasiyyar cewa an anzura ila man huwa asfala minni wala anzur ila man huwa fawqi, yace kullum irin ka kallon wanda yake kasa da ni, kada irin ka kallon wanda yake sama da ni. Abin nufi kada kullum ka rinka ganin wanda yake ka dukiya ko yake ka kaza ko yake ka kaza. Idan kana kallon irin wannan ba za ka yi wa Allah godiya ba, amma idan kana kallon wanda yake kasa da kai, to wannan sai ka kare wa Allah godiya. Haka manzo Allah ya mutu wasiyyi. Na biyu, wa an uhibba al-masakina wa an adnu minhum, in kaurace talakawa kuma in kusance su. Na gaba, wa an asila rahimi wa in qata'uni wa jafuni, in sadar da zumuncin dangina ko da su sun yanke min, ko da su sun yi min jafa'i, sun kansa mu'amala da ni. Wa an aqula al-haqqa wa law kana marra, kuma in faɗi gaskiya ko mintacin sa, ko mintacin wannan gaskiya. To wannan cewa qul al-haqqa wa law kana marra, abinda wannan hadisi kenan ke nufi, wato ko da gaskiyan na akan karan kanka ne, malamai sun tattauna game da ingancin hadisin ko rufe ingancin sa, amma dai ma'anarsa ta fito fili cikin ayoyin alqur'ani da Allah ke cewa idza qultum fadilu walau kana za qurba, idan za ku faɗi magana ku yi adalci. Abinda ake nufi adalci cikin magana shine ka faɗi magana ta daidai, walau kana za qurba, koda wanda zaka faɗi hukuncin akan sa dangin ka ne na kusa, ka faɗi abin da yake laifin sa, koda akan kanka ne ka faɗa. An gane ku? Kamar yadda ayat da ke cikin suratul nisa'i ta bayyana, ya ayyuhal ladzina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhada'a lillahi walau ala anfusikum aw al walidayni wal aqrabin in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'u al hawa an ta'dilu wa in talu aw tu'ridu fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira. Allah ce kunu qawwamina bil qisti, ku tsaya a tsaye da adalci, shuhada'a lillahi, kuna masu shaida dan Allah, walau ala anfusikum, ko da akan kawunan ku ne, awul walidaini, ko mahaifa, awul aqrabin, ko kuma dangi mafi kusanci, in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima, shi wanda za ku ba da shaida a kansa, ko da ya kasance mawadaci ne, ko da ya kasance talaka ne, fallahu awla bihima, Allah dai ya fi su. Janibin Allah ya kamata ku kalla ku faɗi gaskiya, ba ku kalli janibin mai kuɗi ku ji tsoron faɗa masa laifinsa ba, ko ku kalli janibin talaka ku ce tun talaka ne, kuma ina za ka ba da shaida kan sa a ɗaure ki, indai laifinsa ne ba za a ɗaure ki mana, ba yafi masa alheri ba. Fala tattabi'u al-hawa an ta'dilu, Allah ce kada ku ce za ku bi soyayyen zuciya ku kyale adalci, lallai ku zai ku yi adalci. Wato kenan kaga waɗannan ayoyi da waɗansu wanda ba su ba su suna nuna ne wajibin yin adalci, adalci kuma ka faɗi magana ta daidai ko a kanka ko ga wani ka. Kenan idan mutum ya yi laifi ya zo ya ikirari da kansa shi kenan, yanzu kamar wancan da muka karanta a hadisin karshe na wanda aka ce ta je in ta yi itirafi a jefe da, in ba ta yi itirafi ba kyale ta, kaga ga shi ta aikata zina, amma tun da shi zuhudu ake bukata ko ba samu zuhudu ba, dole sai in ta yi itirafi da kanta, in ta ce eh na yi sai a jefe ta, in ta ce a ban yi ba, ba mu da shi zuhudun da za mu jefe ta, dole sai dai shi wancan da ya yi itirafi a jefe shi, ko da an ga wanda ya yi din. An gane ku? Shi yasa kun ga mutanen nan guda biyu ma'is lokacin da ya zo ya ce ya yi zina, manzo Allah ya ce a kai dai ko dai ka dan shi shafa ta ne, sai a manzo Allah zina ya ce a ko dai kai kaza, manzo Allah ya ta nema masa mafita, sai manzo Allah babu wata wata kawai dai na aikata, manzo Allah ya ce a je ciki, bai ce ba wace ce kai zinan da ita, a kirawo da ita ma ai mata haƙi, saboda mai idan ya ce da wanda yayi, idan aka kirawo ta kin yi ta ce ban yi ba, shi za a ce ina ce duka guda hudu, in ba ce duka guda hudu kaga yanzu ya mata kasa cikin, dole ke zai mata hukunci da yayi na, amma ba za mu yi mata mutun da ba ce da ku, in ba ta ce ta yi ba. Haka lokacin da gamidiyya ta zo ta ce ta aika da zina, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce da wa kika yi ba, ita dai da sun ta yi ita kadai aka dai, amma ba ce din ki kawo mijin ba, dan wajen kawo ki dole sai da shaidu guda nawa, guda hudu kada ki mutu. A shi kenan waɗanda suke aikata laifi da zina ko shan giya ko wani makamancin sa suke jin tsoron shari'a musulunci, ganin suke da an ce an tsaye da shari'a musulunci, to za a koma baya da shekara goma ko sha biyar da jiya zurfi an kawo su an zane shi da gula da kowa jiji, kaga wasu bai ji musulunci ba, da yawan su haka suka dauka, da yawan su haka suka dauka, har wani bare gurbin malami ya fito a gidan rediyo, gidan rediyon jihar Kano yake magana cewa ce to yanzu fa idan aka ce za a yi shari'a nan kenan, yau fa idan an kafa ta waɗanda suke sata ma tun daga najin sa da dinar sai an kawo su, kaga yana zuga mutane dan su hore da shari'a. Ita ko ba haka bane ba, wanda yayi yau ma ba za a ce a jefe shi ba, sai in ya yi traffic ko an samu shi dubu da dubu lantan wanda yake kara bakwai da tsoci, to amma dan saboda a jefar da hankalin mutane a wata da hankalin sai a zama abin nan, addinin musulunci addini ne tsari, ba haka kawai ake yin sa ba bisa ga gidadanci kawai, da an ce shari'a musulunci shikenan a rinka bi titi titi, da an ga mutum a mota da mace a tsare ki a yi masa bulala 80 in saurayi da 100 in ta saurayi da in magidanci ne a jefe shi, ba haka bane ba. An gane ko? Dole sai an samu shaidu guda hudu ko in mutum ya zo ya tabbatar wa kansa shi da kansa. Allah gane da mu. Wa alaikum salam. Allah ya gane da mu. Eh. Eh. Idan suka yafe mata ba? In suka yafe mata ba abin da za a yi mata. Ko kana ganin tun da ya sallasa kansa sai an gama shi an yanke hannunsa? Eh. Wannan wannan bai kawar ba sai in su ne a zuci suka ji sun yafe tunda wani ya su
Allah madana za su yi kima a gari dai ma aka sani ballata na ko mutum ya ballata kansa a rediyo shi da kansa ya ce na yi kaza ai wannan bai dace ba ballata na ko ba kama shi aka yi ba in kama shi aka yi har aka yi masa haji gaban jama'a wannan wani abu ne daban amma babu wanda ya kama shi ya zo ballata kansa haka cikin jama'a ya yi kaza na yi kaza ina neman ka Allah madana za su yi kima a gari dai ma aka sani ballata na ko mutum ya ballata kansa a rediyo shi da kansa ya ce na yi kaza ai wannan bai dace ba ballata na ko ba kama shi aka yi ba in kama shi aka yi har aka yi masa haji gaban jama'a wannan wani abu ne daban amma babu wanda ya kama shi ya zo ballata kansa haka cikin jama'a ya yi kaza na yi kaza ina neman ka ba haka ya kamata yi ba ya kamata yi kuma mutane ci da su a tsirrance su kuma in sun fahimci addini suka yafe masa kaga ba za su ballata shi ba su faɗa mutane saboda ana buƙatar kare mutuncin jama'a da kuma abin da ake tattauna a kansa cewa to wai yanzu gashi an yanke hannun farawa a zan farawa amma ga farayin gwamnati an kyale su kaga duk wannan maganar jahilai ne suke yin ta dan shi farawa da ke ofishin gwamnati ko yake aiki a kamfani ko yake aiki a banki in yayi amfani da biro ya saci waɗansu miliyoyin kuɗi wannan ba sunan ta sata irin wanda ake yanke hannu ba sunan ta khiyana saboda amana aka bata hannu farawa an bata amana da hannu yanzu idan kana tare da yaran gidanka akan dinka yana maka harkoki idan ya saci wani abu yayi ha'inci kaje ka kai wurin alƙali sai dai a masa tazira ba za a yanke masa hannu ba dan sata shine abu na cikin taskarsa a ajiye baka cikin waɗanda aka baiwa kulawa da shi kaje ka bi dare ko ka bi wani lokaci ka faki idan mutane ka balla taskar ka ɗauka to shi da me sata to amma abu kai dama aka dankawa a hannunka sai ka sarrafa shi ta hanyar da bata dace ba to wannan sai dai a ce mata khiyana hadarinta ya fi na sata dan haka yanke hannu kaɗai ba zai warware matsala tsakanin mutum da ubangiji ba wannan ko da an yanke masa dan kar ba sai ɗauka ba a yanke hannu shi kenan ko babu laifi to amma su waɗanda suke jahilci suke cewa to ai yanzu wannan tun zali ne an samu kanana wanda suka yi karamar sata an yanke musu hannu masu babbar sata kuma barayin gwamnati kuma an kyale su wannan magana ta jahilci ce wannan khiyana ta kai Allah ko ya nufa ta cikin alqur'ani da kansa ce inna allaha la yuhibbul kha'inin amana suka ce Allah ce inna allaha ya'murukum an tu'addu al amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil adl suka kiji kaga za su je su gaba da kiran tashin kiyama kar ka dauka wai shikenan sun ci bulis ba a yanke musu hannu ba a zamfara sun riga sun abin nan ko alama za su je kan su gama da ubangijin su sai kuma waɗanda suke yan maganar kare haƙƙin yan adam ya za a yanke hannu ya za a yanke hannu abin na da ban mamaki kwarai da gaske har mutum ya rinka yin irin wannan magana yana ina tsakanin Lagos da ina ne da an ce Oloji shi kira kawo mutum a danne shi a sa masa taya a kona shi wannan fazargi ake ba yadda ma kayi satar ko kai ba tukuna kawai da an ce barawo shi kenan sai a kawo mutum a danne shi a sa masa taya a kunna masa wuta da wannan danke hannu ne kuma ni mutane nan aka ce a Lagos da wannan to ai ba za su kirgu ba to amma duk waɗannan a wurin yancin dan adam su waɗannan ba laifi ba ne ba ko mutane nawa a zaliman gwamnatoci da aka yi a nan kasar wanda in ka saba wa san zuciya su za su kawo mutane su harbe su binne su jefa teku babu wanda ya sani waɗansu ma a yi bambai sun so a yi komai da abin da ga dama duk wannan yancin dan adam ba za su je komai ba wa alaikum salam wato abin da yake faruwa a irin wannan yanayin abin da yake faruwa shine fassara daga yare zuwa yare galibi larabci yare ne da mutane ke magana da shi sannan kuma yare ne na addini akwai waɗansu ma'anonin na addini ne wanda larabcin kaɗai idan ka dogara da shi ba za ka fahimta ba sai ka san addini kamar yadda sanin turanci ba sa ka gane yaren yan science ko ba haka ba sai mutum ya karanta yaren su na musamman da yaren masu ilimin tattalin arziki kaza da yaren masu kaza turanci kadai ba ya saka fahimci wannan yaren sai in ka karanta fannin to idan aka zo fassara a larabci daga larabci zuwa wani yare ko zuwa hausa zuwa turanci zuwa faransanci ko filatanci ana ake samun kuskuren fassara kila ko ma'anar da take ta musulunci da musulunci bai wa kaza sai ka hada kalmomi guda uku su fassara kai kuma kana san ga kalma ɗaya ce tunda a larabci ba da ka samu kalma ɗaya a hausa ka fassara maka ita ana ake samun kuskuren fassara ina fata an fahimta wannan kurakuren fassaran ce ya kawo irin wannan fahimtar dan mu kawai da an ce babu da wata ma'ana cewa wannan ha'inci ne wannan sata ne wannan kaza ne wannan kaza ne wannan kaza ne yanzu misali sani da fizge an fahimta ku kaga mai fizge abu menene ba ka rike bane kai lagalaga da shi sai fizge ya fita guje wannan daidai yake da farawa za a yanke masa hannu da wanda ya sani a kasuwa ya fi mutum ya dan zalona ba aljihunsa daidai yake da farawa za a yanke hannu da wanda ya je gida ya sata ku kaga duk waɗannan ababe mu amma bane kiransu da suna ne sata sai kaɗan ne zaka samu an bambance an ce sani kila wani ya fahimci cewa ta bambanta sata amma ba haka ba duk mutanen mu za su ɗauka sata ne haka wanda aka baiwa amana yana gudanar da harkokin kasuwanci a ƙarƙashin ubangidansa ya rinka ɗaukan wani abu dan haka za mu ce sata haka ba ta yi ta ɗauki kayan mijinta duk za mu ce me sata wanda wannan duk ba sata ba ce ba duk ba sata ba ce ba dan tsakanin miji da ko shi ne da shiga mata za a ce me sata ba za a ce sata ba ya ha in ce ne ko a ce ta haice shi to irin waɗannan ba a ba su haddi ba na cewa a yanke musu hannu amma shari'a ta tanazar da a yi musu ta'aziri abin da ake nufi ta'aziri jan kunne da gargaɗi shi kuma jan kunne da gargaɗi ko fasa buɗe take alƙali ya yi amfani da fawarsa ya yi mutu dukkan wata hukuma da ya ke ganin za ta hana faruwar irin wannan laifin ko da ta fi ƙarfin yanke hannu wajen girmanta da haka wannan ijtihadi aka bar wa alƙali shi da sauran waɗanda suke taimaka masa da musulunci wani lokaci idan al'amura su rikice alƙali zai nemo malamai zarata ku bani fatawa kafin yanke hukunci ga abin da ya faru ga abin da na kai gare shi amma me kuke gani su kara dubawa inda ake shari'a musulunci to haka ake yi an fahimta ku yanzu kamar misali abin da ya tafi hukuncin kisa ko abin da ya tafi hukuncin kaza za ga wani lokaci a madina alkali zai yanke hukunci to amma sai an dauka a je makka wani lokacin a zarce a je riyad a je a gaba da majalisar alkalin ta karshe ta kasa ga abin da alkali wanda ya yanke a sake bincika wani lokacin a wata daya ana gama bincike don a tabbatar da haƙƙi sannan dai a yanke hukunci bayan an riga yanke hukunci lallai wannan hukuncinsa kaza ne sai a kyale kuma sai a miƙa sarki fara sai ya rattaba hannu ana rattaba hannu shi kenan dan sanda dai ma zai yanke ba hukunci daga kauyen da kake ba sai an kai kariya ba abubuwa ne da suke bukatar ilmantarwa kwarai da gaske da yawa daga cikin waɗanda suke zargin siyasa nan a yau sun jahilci hakikanin shari'a ne to wanda suke zargin shari'a din nan sun jahilce ta to saboda haka akwai bukatar lalle malamai su ci gaba da bayani kan hakikanin menene shari'a nan da kuma yadda take su kuma waɗanda ba su sani ba su sassauta kansu don su fahimta kar kawai su yi ta kushe abin sai mutum ya je ya rinka bai sani ba yanzu misali idan mutum ya san cewa wannan giya ce Allah ya haramta tare da aka yi je ya sha me ya matsayin sa fasiki amma idan ya zo ko da bai sha ba yace dan Allah me yasa kawai mutane sun giya da ita ruwa me ya bambanta su me ya matsayin sa kafiri misali mutum ya san matsayin da ya dauki abu guda daya aswaki kaga dai musahabi ne sunan daga cikin sunonin Annabi sallallahu alaihi wasallam mutum na amfani da shi kai baka yi ba kar ka kushe shi rashin yi wannan baka da wani laifi sai dai a ce kaga ya ga wasu suna da Annabi kaki amma idan ka ce kada Allah me ya so ki kana yawo da wani ita ce a baki sai ka ce maka baci kaga ya labarin take nan ko gemu kaga wani mutum da gemu kai baka da gemu kaki tsaye da gemu ha kawai to sai ka hakura da wannan laifin da kaki tsaye da gemu kowa ya ganka idan ka baka da gemu sannan fuska kamar da kali kowa ya ganka haka shikenan an zauna lafiya to amma bayan baka tsaye da gemu ba kuma sai kai izgili ga wani kaga irin masu gemun nan fadar sun zo za su yi kaza za su yi kaza za su yi kaza to kaga wannan zagin gemu kai zagin sunan Annabi ne kuma ridda ne fita ne daga musulunci ko daga baya ka ce wasa take a da wadansu sun yi irin wannan suka ce wasa suke sai Allah ya ce abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un Allah da ayoyinsa da manzansa kuke mai izgili la ta'tazuru kad kafartum ba'da imanikum kar ku bada wani hanzari ko daga kun kafarta ba kun yi imani to sai ga wani yanzu ga wata sunna ji ba zai ba amma idan kai zai baka izgili kaga hada laifi guda biyu ga laifin rashin yi ga laifin mai izgili rashin yi kila idan abin wajibi ne ya zanto shi fasikanci ne da zai hakura da wannan yafi masa amma me yadda sai ya fada cikin kafarci karfi da yake to shi ne abin da ya kamata su rinka hakura suna kame bakin su in sun ga wani abu na musulunci ba su fahimta ba su nemi malaman da suka san addini wanda za su wayar musu da kai wai me hukuncin kaza tun da bamu gane ba kar su rinka kururuta su rinka maimaita abin da turawan yammacin duniya suke faɗa na izgili ga musulunci sun riga sun faɗa sun ce masu rubuta addini yan kishin addini kama kace yan kishin addini sun ce yan ta'adda kai ma kace yan ta'adda yanzu kai a kukuturu ne baka da naka sai abin da aka faɗa sai ka maimaita kun san duk surutun aku ba ya da naki a abin da ake faɗa da shi ko sai me sai me meta to haka yawanci wadansu yan boko mu suke abin da ya karanta a wata magazin ko a wata tasha ta talabijin ta abin da an zagi musulunci shi ma sai me meta shi ya bar nan nashi na gida abin da ya gada wajen iyaye da kakanni bai sani ba kuma can gurin abin da ake faɗa bai san me yasa ake faɗa sa ba kawai ya me meta jahili fitik bai sani ba amma gani ke kansa ya waye shi dan duniya ne dan boko ne ya san abubuwa kaza 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 da sauransu to wannan shine ke tutar da yan boko kowane irin abu a duniya an sallama wa masanansa amma musulunci ake sallama wa masanansa ko me yasa ake a nemo waɗanda suke professional su ga kan wannan abin su yi bayanin sai yake amma musulunci kowa sai tsoho baki da ga dama ko ya sani ko bai sani ba yayi aiki yayi rage wani shugaba ne yaje wata ma'aikata yaje wani shugaban ma'aikatar da gemu wanda yake cewa dake irin wannan gemu naka ai sai ka tafi zanfara kaga wannan izgili ne ga musulunci izgili ne ga musulunci tun mutuncin addinin musulunci ne dole idan mutum bai fahimci addini ba zai je ta yarda ba tare da ya sani ba dan haka sai su sassauta su rinka sauraron malaman da suka fahimci addini suna fahimtar da su amma kar su yi taurin kai su yi girman kai su ce su ba za su koya ba babul ayati wannan ku za mu yi shiga babin nan a lokaci yayi gaskiya insha Allah gobe sai mu tashi akan sa abin da muka fada daidai Allah ya ba mu lada wannan ku kuskure Allah ya kafa yanzu a kira sallar ku na kira sallar sunan mu akan wannan yake cewa mutum ne ma'aikaci sai ya dauki labura ya masa aiki to amma kuma lokacin tashi bai yi ba sai ya sallame shi ya ba shi kuɗi kaɗan me ya kuce ka ai tsakaninka da laburanka ba a ce gashi lallai abin da za ku ba shi ba yanzu da kuka yi yarjejeniya ne idan kuka yi yarjejeniyar awa kowane awa ga abin da za ka ba shi in yi awa kaza kaza ne kuma yayi wani awa ka ce ya isa ka ba shi na awannin da ya halatta in kuka yarjejeniyar yini bai kai yini ba ka ga aikin da yake baya da kyau ko kuma ka ce a bari sai wani lokaci a ce gaba ka ba shi daidai abin da kuka yi da kuka yarjejeniya shari'a ba ta iyakance maka abin da za ka ba shi ba sai abin da kuka yarjejeniya tsakaninku da juna tunda abin da zai iya canjawa daga gari zuwa gari daga wannan lebur zuwa wannan lebur wannan ka bashi kaza wani kuma kila zai iya karban sama da haka wani kuma kasar haka da haka tattauna za ku yi yadda kuka amince da juna akan shi za a gina wannan yake cewa yana da makwabci ne sai makwabcin nasa ya tara itace haka a cikin gidansa daga jikin takinsa to kuma yana ganin waɗannan itace an tara su da yawa irin gumagumai itacen nan kada ya zama matattalar gafiya har ta zo ta yi turne ta huda masa daki ko nawa makamancin haka yana da dama ya sa wannan makwabcin ya kwace wato duba da hadisin jiya tunda an ce kaza 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 game da katangar gida eh to wannan idan abu zai iya cutarwa shi makwabcin bai kamata ya yi ba ba lallai bane idan zai ajiye itace ko taki sai ya tara a cikin katanga tunda kila ajiyar itace ko taki zai iya haifar da wannan gini ya cutu ko da kuwa wato katanga ce balantana kuma in ya zanto daki musamman idan ya zanto ginin kasa ne damuna ta yi ruwa na dan taruwa ka kuma lema ba ta dukkan wajen gila wajen zai yana so har ya fashe to nan mun ka cutar da makwabcinka saboda haka sai a kiyaye wannan kware da gaske mutum ne yake da mata sai ya sake ta kuma sai ya kasance kafin ta gama inda mutumin ya mutu za ta ci gadansa idan sakin da na kome ne saki ɗaya ko biyu to wannan duk za ta iya cin gadansa amma idan sakin da ba kome ne kamar saki na uku to ba za ta ci gadansa ba wannan ke cewa menene matsayin tsari a cikin addinin musulunci ni na san madar meye tsari man Dawud meye tsari ne
a yadda ta fuka soka da
yawa
a kalisi
malam Dawud ya ce abinda dai aka dauka da ya tsari shine mace ta daina fita rashin fitar mace shine abinda aka dauka a hausance tsari mace ta zauna a gida kar ta fita don mun yi tarayya wajen wannan shine abin da aka fahimta a matsayin tsari yana ko wanda yake da karin bayani sai ya yi mene ne bayanin ka muna son yadda aka dauke shi a Hausa sai mu yi bayanin yadda yake a addini galibi a kasar Hausa idan an ce tsari shine rashin fita kawai mace ba ta fita to amma a addinance abinda kalmar tsari za ta dauka shine mace ba za ta fita ba sai da izinin miji kuma in za ta fita da izinin miji din ta fita cikin shiga ta kamala ba wai rashin fita gaba daya ba musulunci bai ce kada mace ta fita ba gaba daya a kada ta fita sai da me sai da izinin miji haka duk hadisan annabi suka nuna sannan in ta fita da izinin miji din kuma ta fita bisa ga shiga ta me ta addinin musulunci shikenan wannan shine tsari abin da ake nufi tsari din da ba ta tsare jikin ta kar wani ya gani kuma ta tsare bakin ta kar ta yi surutu da waɗansu a waje in ba ya zama na larura na dole ba wannan shine abin da ake nufi da suna tsari a ma'anar addinin musulunci amma kaga idan muka dauki wannan ma'anar ta wasu tsari shine rashin fita gaba daya to wannan kawai al'ada ne, har zaka ji mutane suna cewa wai matan mutanda lokacin sabai ba ta fita sai guda uku, fita ta farko idan an haife ta ta fito daga cikin mahaifa kenan, fita ta biyu in an mata aure ta fito daga gidan iyaye an kai ta gidan miji, fita ta uku ta fito daga in ta mutu za ta fito daga gida zuwa makabarta. Kada daga jin wannan ai ka san ba gaskiya bane ba. Kaga amma san manta da cewa idan an sake ta fa ko ba a yin zaki ba za ta fita mutum da haka tana nan sai ta mutu ko ko ba a sakin din gaba dayan sa. To dukan waɗannan abubuwa ne waɗanda suke na al'adu, amma hakikanin sari a cikin addinin musulunci shine mace ba za ta fita da rida ba sai da izinin mijinta, in kuma za ta fita ta yi fita ta addinin musulunci. Shi yasa Allah ya ce musu wa karna fi buyutikunna, ku tabbatu a cikin ɗakunan ku. Wannan dangane da mafi rinjayen zaman su kenan, ya zanto suna ina suna gida. Idan fita ta kama fa wala tabarrajuna tabarrujal jahiliyyatil ula, in za ku fita kar ku yi fitar matan jahiliyyan farko, shine tabarruji al-khuruji ma'az zina, fita cikin ado, mace ta fita da turare to wannan ana la'antar ta, ta sa turare ta fita unguwa wannan tana cikin la'anta kenan, ta yi ado ta bayyana gashin kanta, ta bayyana da jikinta, ta bayyana da abin nan, wannan tana cikin fushin ubangiji. Dole in za ta fita ta sanya kayan da ake kira hijabi wanda zai sutura jikinta ba inda zai bayyana in banda tafin hannu da fuskar ta kadai, kuma ya zanto kaya ne wadatattu waɗanda ba su matsa jikinta ba, kuma ya zanto kaya ne masu gamammiyar saka ba waɗanda suke ba masu share-share haka ba. Wannan shine ka'ida na addinin musulunci. Cikin irin wannan yanayi za ta iya fita ta je asibiti ko ta je gayar da iyayenta ko ta je barka ko ta je dukkan wani abu na zumunci, za ta iya fita cikin irin wannan yanayin, kamar yadda matan Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ringa fita a zamanin sa su je waɗansu matsalolin su na rayuwa, wani lokacin su fita saboda addini shine su zo masallaci su yi jami'i. A lokacin Annabi matan unguwanni suna zuwa masallatan unguwannin su suna sallar jami'i, kuma ba ma a yi gini wai ginin masallacin mata daban na maza daban, masallaci ne guda ɗaya. Illa iyaka an riga an san adadin sahun da ke gaba na maza ne, tunda kowane masallacin unguwa za a iya gane adadin yawan mutane, cewa galibi mutane ba sa wuce sahu kaza, to wannan sahu kaza din sai zanto an bar shi na maza ne, sai na mata ya fara daga bayan sa. Ko ya ji irin wannan da muke sawa lokacin Annabi babu ki, haka ake haduwa a cikin masallaci. Kila wani ce ai yanzu ne sai Annabi zai hana mutane su, a lokacin sa ma ai akwai hadisin Annabi da yake cewa sharrin sahun maza ai mafi alherin sahun maza shine daina na gaba, mafi sharrin safa na baya, amma mafi sharrin sahun mata na gaba, mafi alherin safa na baya. Saboda kaga mafi sharrin sahun maza na baya din nan ma'ana da shi sai sahun mai mata, mafi sharrin sahun maza din nan na gaba wanda shine ke biyo mai maza, shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke nufi. A wannan lokaci akwai munafukai da suka shiga musulunci da baka ana komai da su, da gangan in za su zo masallaci ba za su zo sahun gaba, sai karshe sai su zo mutum yana tsawon baya daga cikin mata, in an yi rukuki sai ya bude kafa masa yana lekawa yana kallon mata. Ko manzon Allah ya sani an sanar da shi ta fuskar wahayi, bai hana matan zuwa ba, bai hana munafukan zuwa ba, sai dai Allah ya saukar da aya ce walaqad alimnal mustaqdimina minkum walaqad alimnal mustaakhirin wa inna rabbaka huwa yahshuruhum innahu hakimun alim. Hakika mun san al-mustaqdimina, masu zuwa da wurin su wuce sahun gaba don su gujewa haduwa da mata, walaqad alimnal mustaakhirin, mun san wanda suke zuwa da ganganci su tsaya a sahun baya don su ga mata. Wa inna rabbaka huwa yahshuruhum, Allah zai tara su gaba ɗaya gobe kiyama, innahu hakimul alim. Haka Allah ya ce kawai aka kyale su aka dogara da kowa da imanin sa, matan aka dogara da su da imanin su, ma mazajen aka dogara da su da imanin su, kowa ya tsare kansa ta kawar su tsare. To yanzu kaga wannan a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, lokacin da manzo Allah ya zo yana maganar cewa bai dace ba mutum ya je wa matarsa a matsayin sunnar aure daga bayan gaba da labari ko ita ta ringa bada labari, sai wata mace ta tashi a tsakiyar sahu a masallaci daga baya, dan Annabi na wannan wazin ne cikin masallaci bayan an gama sallah, sai wata mace ta tashi min sadaqatin nisa'i, in ji marwayin hadisin gaga ya ganta kenan, ta tashi daga hannu ta ce wallahi cikin maza akwai wanda suke yin haka, kuma cikin mata akwai wanda suke haka. Manzo Allah ya ce haka ne suke yi, sai manzo Allah ya ce to misalin wanda zai je ya zakiye wa matarsa ya zo ba da labari ko ita ba da labari kamar jaki da ya haɗa da jaka kan titi matsayin su. A ga tukunan da masallacin nan ga kuma haɗo su a idi sauransu, amma waɗanda ba su fahimci wannan ba sai su ɗauki al'ada sai su mai da ita ita ce addini. Shi dai kan zora faɗakar da mata fita ɗin da ado da mata suke yi bai halatta ba a shafa turare, wata matar a gida ba ta ado sai za ta je unguwa yan aka ce yau ana biki ko za ta je gidan yini, to tunda asuba dama mijin ta je ta tashi tana tunda asuba ta tashi tana goge kauci, saboda kawai za ta je gidan biki, shi mijin ba za ta goge masa kauci ba sai za ta gidan biki. Kaga wannan ba ta san abin da take kuma ke to kaga wannan duk jahilai ne, fi adadu jahilin a ce mutum yana da ya san addini kuma ya rinka sukan matan da suke zuwa makarantu. Yanzu mata idan ka ce kansu je makaranta su yi karatu, to waɗanda suke zuwa asibiti fa, da waɗanda suke zuwa gidan biki fa, ana musu kaɗe-kaɗe suna rawa suna kari ga makoci, duk ka jima irin wannan malamin ba za su yi magana irin wannan matan ba. Amma duk wanda ta sanya hijabi za ta tafi makaranta sai a zage ta, wai dan me za ta je, wai ai namijin, ai ai malamin nasu namiji ne, to likitan da yake duba ta ba asibiti ba, namiji ne. Kuma wata tsaya ma da wata likitocin suke, wai sai ka ji da matar ka ba ta lafiya, ko kai ne ka raka ta, wai sai a dama katin tana ciki a leko wance-wance, sai ta shiga ita kadai ka kuma kana waje, kuma likitan ya turo kofar, kai kuma kawai ka zo daga waje kana kallon sarautan Allah kenan. Duk wannan a wajen mutanen mu ba laifi bane ba, wani malami ne zai kebance da shi sai mace a ofis, ai dai malaman da suke koyarwa makaranta za ka ga mace 40 wani ma ajin sama da 40 mutum yana karantar da su. To amma dai wa alaikum salam
wanda kamar kuwa ka ga irin wannan da ke yi na cewa sai wasu zuwa zuwa zama da kuma ba da ita cewa ba zan su zama su tsada to idan mutum yana wani sa su baya ce kuma da zai biya ko da masu suke zuwa kasuwa da jawo maka mutum yi mai jawo na wani suke yi ba da ce.
To dan baya tsari ba za ka karbi azunsa ba, kaga sai a tambaye su meye ma'anar tsari, da ka ce meye ma'anar tsari shine mace ta zauna a gida ka tafi ta. Yanzu misali idan mace ta je gona ta yi aiki ta dawo, shikenan mijinta ya zama dan wuta kenan. Lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga tafiya sai ya ga as-sama'u yayar Aisha ce matar Zubair bin al-Awwam, ya ganta tana dauke da kayan ciyawa a kanta ta taho daga gona, yace mata zo ki hawo, ya kwanta da zai kwanta da bayan rakumi, tace sai ta ji kunya ba ta hawo ba, ita take yawo mijinta ciyawar doki, kuma mijinta shine Zubair bin al-Awwam wanda yana cikin mutum goma da aka yi musu bishara da aljanna. Yanzu kina kauyukan mu inda Zubair zai zo yawa zai ce baya tsari, inda matar sa ta je ciyawa, kuma yana cikin mutum goma da aka yi musu bishara da aljanna. Kuma lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina shekarun farko din nan, yana daga cikin al'adar Larabawan Madina ba su da ban daki a gidajensu wanda za a zaga a yi bayan gida, ko wace sai ta fita daji bayan gari, su Larabawa a wurin suna kyamar wannan suna ganin kazanta ce ban daki a cikin gida, haka mata suka rinka fita ciki kuma da matan Annabi sallallahu alaihi wasallam, duka din dana cikin Bukhari da Muslim malamai za ku san. To a yanzu misali da aka yi wannan da ce shikenan wanda baya tsari, Shehu Usman dan Bodiwa a kasar Hausa ya yi littafin sa menene Irshadul Ikhwan fi Ahkam Khuruj an-Niswan, ina jin haka da littafin ki Irshadul Niswan fi Ahkam Khuruj an-Niswan, yace azali mace ce ta tsaya a gida kar ta fita, amma za ta fita saboda dalili goma sha biyu, yace dalilai goma sha biyu din da idan ya faru ba ma wai cewa sai ta ko ba izinin miji sai ta fita. Shehu Usman dan Bodiwa ciki abinda yace yake in za ta fita wajen neman ilimin fahimtar farillan aini, yace dole ko miji bai yarda ba. Yanzu idan zaka fassara mutane da Hausa wannan sai a ce me, amma ba sai mutum da ke Usman da Larabci, amma duk shi Usman kowa waliye mutanen Najeriya ne gaba da kowa ya da waliyin sa. To abubuwan shine galibi irin waɗannan malamai da suke irin wannan wa'azin na turmi suna barna mai yawan gaske, kuma da wani littafi da aka rubuta bakan dam ya din na wake da Hausa din nan shi ma ya taimaka, yana maganar malamin da baya tsari ko yayi sallama aikin banza yayi, kaga ina aka samu wannan maganar, in yayi sallama ba za ka karba ba kaza kaza kaza, an ce wa karna ya kada kai na sani dan banda bawa ban iya yin tsari dan banda goyen gabe dai ban ruwa ta je ta daji ta da komi, wane ne wane ne wane ne, sai zai shi mai zina ko ya tuba sai ya nutso wuta kwanan shekara, abin da shi kuma kwanan shekara a sa shi kurfa kwanan shekara, wai ko ya tuba ba kaga wannan duk wazun tuni ne ba. Amma shi kawali dan kwadayin lasu zai shekara mai tan a jahannama zunubin sa 60 na mai zina 40 ai lafiyar banza ta ja masa. ba su wazin turmi wannan bakan dan da ita ce ake wazi da ta kada da ita ake tafsiri da ta ake mai da sauran kan kuma duk turmi akwai turmi da yawa mai shirka ba da mai shirka da mai zina da mai kisan kai ba aya dai Allah kawo su ba da ya kawo su cewa mun yi fara zalika yanka samun yadhabu lawla azabu yawmal qiyamati wa khrajni ma la sayta min illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim to ya ce bizna ko ya tuba sai yana son wata kwana shekara kaje ku shekara kuma lahira shekara nawa kenan ta duniya yawmin kada bi gidaru 50 alfa yin lahira guda ɗaya kamar shekara 50 ne ta wata ce mutum zai shekara wuta can kuma ya kin ko ya tuba ba ji wannan kalmar kaga tana da nauyi mutuka to amma da ita ake wazi galibi abin nan haka duk mutane zaka ga kawai wai mai tsari dai ba za a bi sallah ko ba za a bi sallah ba mutum ne baya tsari za a bi sallah ko ba za a bi sallah ba in ka tambaye shi mai yasa baya tsari sai matar suna fita ko ta je ta yi ciya wa ga dabbobi ko ta yi sai masussuka ta yi masussuka shi kuma yadda zaka hukunta mutane a birni ba shi zaka hukunta su a kawai ba ko ina idan wuri ya canja fatawa na canjawa hukunci hukunci na canjawa cikin abubuwa da dama na mu'amalat ana gina su wanda ake gina su kan urfin mutane da al'adunsu sukan canja daga birni zuwa kauye abinda da nake so in ce tsari shine mace kar ta fita sai da izinin miji dan kuma za ta fita cikin kamala ta addinin musulunci tambaya ta karshe ko ta kusa da karshe wannan yana cewa ajiya an karanta hadisin Allah hadu lana wa shaqqa al yahud kenan yana nufin lokacin manzon Allah ba a yin ladu ba a yin shaqqa sai ladu a ana yi amma manzon Allah ya faɗa wannan dan ya nuna fifikon yin kabarin Alladu sama da yin kabarin akyau shi yasa ko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu a ɗaya daga cikin sahabbai ke cewa a Madina akwai masu ginin kabari guda biyu ɗaya Alladu ya iya bai iya shakku ba ɗaya kuma shakku ya iya bai iya Alladu ba sai muka tura a kira wasu don su zo su gina kabarin annabi muna ta fatan Allah sai dai wannan mai Alladu din ya fara zuwa cikin ikon Allah sai mai Alladu ya fara zuwa sai muka yi wa annabi Alladu irin yadda ya kira ya mutane su mai shakku ya je kirme su to kaga wannan yana har lokacin su ma ana yi sai dai annabi nan ne fifiko cewa wannan shi yafi kuma kamar dai da muka faɗa idan kasar wuri za ta dauka ayi lahadu sai ayi idan ba za ta dauka ba sai ayi me shakku ya halata wannan ne sai tufafi sai ga da cross a jikin su me kamata yayi yayi duk dabarun da zai yi goge cross din zai yi gogo amma ba haka ba tufafin ba su da amfani ya zasu kenan tunda cross dai alama ce ta kafirci wannan kuma yace sai da ne mutun ya kawo masa dinkin yadi da hotel cross da ke zai dinkawa kamata yake fadakar da cewa bai halatta ya sanya wannan tufafin mutun da akwai cross ba za ka dinka ba dai da ka dinka an yi ta'awuni wajen wani ya sake da da kai ku fitar da zumbar ka ya kasance ba kai ba
mutun ne suka kuce mu'amala
da kasuwanci
irin su kudi ya baka da sharadin cewa kudin za su yi kamar wata shida muna raba shi ba kasuwa da na wata shida su kamara sai ya zama na shi bayan a lokacin da yake ba yanzu za ka yi ɗaukan kudin kamar ba maza nan sa ko kuma za ta fi
yi ba ka san da yake ba ya tambaya za ka yi ina yake idan an sai tafiya yana tsarin dawon za ka ajiye tun da har yi da kun sharika a kowane bangare na wakilci sai sa ce ibn al-qayyim ke cewa ita sharika wakilci ce kuma aminci ne kuma kamar tarayya ta mutum ke da kai cikin dukiyar ka ta kunshi ababai da dama waɗanda ta sun fi ƙarfin wakilci kadai tun da kana iya tasarrufi cikin dukiyar za ka iya ci gaba ko da wata shidan ya wuce illa ya ga kana ajiye masa ribar ta kasan bai yana ci bai yana ci har yanzu a lokacin da zai dawo idan an samu cewa labarin ya mutu ne to kuma sai ka zo ka ɗauka ka je ka bai wa magadansa ka samu ce saboda kudin rigima to a duka mai ta so ku yawo ne zama da mai na eh sana'ar tela a nan wanda ya ce shi tela ne kuma ya san cewa ka'idar dinkin tufafi yadda manzon Allah ya nuna kada ya yi kasa da idan sawu idan tufafin namiji ne to sai wanda ya kawo dinkin ya ce a auna shi har kasa da idan sawu har kasa to yaya wannan telan zai kenan ga ke da sai yin kudin aiki ga shi kuma wannan shi kuma ya san tabbatar saba manzon Allah zai ai lalle ba zai saba manzon Allah ba tunda Allah ya ce wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awunu 'alal ithmi wal 'udwan matakar ka gamsu da cewa abin da yake kasar tufafi haramun ne, ai ba za ka taimaka ya haramun kasa da idan sawun nan haramun ne, ai ba za ka taimaka ya. Wato fahimta, mutane su fahimta addini sai an yi wahala kwarai da shi. Yasa wane ne Sheikh Nasiruddin Al-Albani lokacin da ya fara neman ilimin hadisi tun da shekara 20, babansa shi faɗa yake da shi, babansa malamin fiqh ne a mazhabar Hanafiya, yake ce masa al-hadis sina aslama falis, yace ai ilimin hadisi ilimin talakawa ne, kaga ka san da wata sana'a. To akwai maganganu na malamai na da wanda suke cewa duk wanda ya rike hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam matukar zai aiki da shi 100%. To ko ya zai Allah ya jarrabe shi ya ji jiki, saboda zaka saba mutane da yawa, zaka sha bamban da su, ka ko idan ka sha bamban da su ba za ka same da kake so ba. To haka ko aka yi, yanzu misali da dama daga cikin malaman hadisi idan ka karanta tarihin su zaka ga sun danta rayuwa sosai da sosai, hijira, wahala, akuliyar su nan, kajenar sarakuna su ke yadda da su, ake karɓar su su tafi daga nan wurin irin sai Imam al-Bukhari, wahala da suka sha tana da yawa, irin sai Imam Malik ibn Anas, wahala da suka sha tana da yawa. Amma waɗanda suka ilmanta da hadisi suka yi shiru ba su ce kuma ba sai ka samu sun samu sauki, kuma su ce komai ba kenan. To amma shi yasa wato riko da sunna yana da abin nan, mutum zai danji ajika dan zaka saba mutane da cikin abin da suka saba yi a al'adun su na yau da gobe, wanda suka kuma sun ci karo da addini, kai kana so a yi addini, su suna so a yi yadda aka saba. Kuma ga shedan na taimakawa mutane wajen kawata musu munanan ayyuka, yanzu kaga duk tele zai sha wahala tunda ana yayin tufafin nan, wanda ake ce musu menene tazarci, ita rigar ba ma ta sauka kasa ba, ta ma har sai an cuku mota haka za a rike a hannu, shi kansa aka dinka masa ba zai iya sakin tawba ya rike ba. Kaga ina amfanin wannan saban Allah karara, irin wannan shigar dan karu ne ya sako kaya suna jan kasa, yana girman kai da takama. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yi wa kasa tsawa ta bude ya shiga ciki, fa huwa yatajaljalu fiha ila yawmil qiyama, yana nan yana ta kara surmiyawa cikin ta, ba zai kai karshe ba har zuwa ranar tashin kiyama. To ya gina fa qatafna bihi wa bidarihi al-ard fa ma kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana min al-muntasirin. Haka sai mutun yayi da gaske, za dai ka sha tsangumar mutane, ko kai tela ne, ko kai ne ka sa aka dinka ba kayan haka, wandan kai yana kasa da idan sawu, a bai kai kasa da idan sawu ba, yana tsakiyar kauri ko kuma dai yana sama da idan sawu, sai ka sha tsangon mutane. Amma duk wanda ya kirme ne za a zo a yi ne, idan aka saba ganin ka sai a daina, masu sabo suka yi hakuri har sabon sai zanto an saba da shi, kai mai sunna sai ka sa yin hakuri a saba da sunnarka. Lokacin da aka kawo saba a kasar Hausa, a gwangwani take irin mai dagi din nan, sai ka sai gwangwani guda anili ko dari, kuma sai ka tsinci taro a ciki. Lokacin mutum zai je sai wannan tabar ba dan ya tata ba, sai dan ya tsinci mai taro abinda batun da yake so kenan. Tun ana tsinta ana tsinta ana tsinta, wata rana dai sai ka ce kai bari dai ka kunna ka zo me, idan ka dan kunna dai kai tari sai ka je fa. Gobe idan ka dauka ka sake kunnawa sai ka ji tarin da zaka yi bai kai rede ba, da haka nan sai ke ne kawata sai ta zauna. Ana nan sai aka zo yanzu wannan taro-taro din da Bature ya rinka sakawa, yanzu ya mai kudin su da miliyoyi, ina ba za a fahimta. Kuma a yanzu idan kana da aboki mai shan taba, matukar baka ne zance shi ba, matukar zai rinka tun kana jin warin, kana jin warin yana damun ka, yau da gobe sai ka daina jin ya dame ka, baya damun ka. To yaya aka yi shi wannan mai sako tun ana tsangwamarsa ana tsangwamarsa har dai ya dage sai da ya zama dan gari karfi da yaji, kai mai sunar Annabi ba za ka zage ka zama dan gari ba. Abin da ake bukata da kai shi ne hakuri, in an zage ka karka mai da mutum da zage, yana ce yanzu irin wannan tufafi haka, ce wallahi haka yake cikin hadisi Annabi ya ce kaza, kila ai da ya ai cewa baya ana gobe ka sake mai kawa. Ana nan wata rana sai ka samu mai karfin hali guda da yawanci mutane suna da tsoro, kowa baya son ya fara shi kadai, amma so yake ga wani ya fara yawon ya lafiya, to sauran ma duk za su biyo baya. Wani ya fara yawon ya lafiya, amma wani ya fara zan gwamnati ya daina, to kowa sai ya da baya, ba wanda zai yi wannan. Wani malamin mun yi mana bayanin cewa an yi hutu sai suka tafi ziyara kasar Turai, a ɗaya daga cikin kasashen Turai sun zo filin jirgin sama suna jiran jirgi, lokacin tafiyar su bai ba sauran awa biyu, kuma ga lokacin sallar azhar yayi, kuma ya tabbatar kasar kafirai ce, ba musulmi kusa da wajen, ya rasa yadda zai su uku sai suka yi shawara, to ya za su yi jirgin sama da su yi ba, saboda kana sallah ma kallon ka yake a can gurin me kake yi. Sai daga cikin sai ce yau kai shi zai ta malabu jihadi, da yau sai ya yi jihadi, je alwala yanzu kawai sai ya fara kiran sallah a sarki ne ya fito mala ya fara kiran sallah akai duk ana kallon shi ga gemu ga aswaki ana kiran sallah yace gaba ɗaya akai duk saboda wadannan suna ganin baban abu wanda ko aukaci ne dai me yake buhu ya gama kiran sallah tsaf yayi wa sauran guda biyun magana suka zo ɗaya ya wuce biyu suna baya aka tarar da ya kama limamin yace shi dai ya san sun tarar da sallah su uku ma sahudin da ke bayansa mutum biyu ne yace amma Allah lokacin da ya sallama sai ga mutum sama da 25 kaga shi sauran da suna koyi ba za su yi fitowa cikin fili kaga sai hayaki ne ke fitar da na kogo wadannan lamarin addini yake inda zaka cewa ba za ka dangume ka wai abun mamaki wai masu fitsara ba za su kunya su bayyana sai kai mai addini ka kunya ka bayyana wannan shine abun mamaki wallahi masu fitsara yanzu ko a jami'o'i irin daliban da suke fitsara maza ko mata ba su da kunya su bayyana sun fitsara dole kowa ya gaske a wurin ma'aikatu wanda suke fitsara dole ba su da kunya a gansu kowa ya gaske dan a kira mutum da sunan banza wani sunan shedan wani a ce masa wane ne duk mutum ba ya da kunya sai kai kuma za ka da kunya a ce da kai ustad to wannan dole sai mun jure a kan a wurin sana'o'inmu a wurin aikinmu na farko idan an taba mu wajen mu'amala a gama muna kwatanta gaskiya mun tara sauran gaskiya mun tara sauran cika alkawali mun tara sauran kaza mun tara sauran kaza kuma gashi muna rike da addini idan aka zo in boko ne ana bokon kana bokon sauran su ga an zo jarabawa kana sama da su kuma kana rike da addinin ka cika ka zo musu gurdini kuma abun mamaki fa ustazu da dama a jami'o'i za ka suna yin fasi irin wannan yake kiyan kuma suna faduwa a jarabawa in ta mutum zai zama ustazin gaskiyan mai himma ba wanda zai fahimci addini a karkace ba ana latta yana sallan wala'a a ga wannan kuma ka fahimci addini ba yadda ya kamata ba an zo latta wadda da ita za ka ji jarabawa amma ka ji kana sallan wala'a sallan wala'a ta lokacin ta yana da tsawo ka iya yi karfe 8 ka iya yi 9 amma wai ka ki yi wai dan jihadi sai karfe 9 malami ya shiga latta kuma zai fito 11 kuma ka fara wala'a bayan ka iya yi kafin 9 ya shiga ko 11 bayan ya fito ka iya yin wala'a matakar rana ba ta je tsakiya ba kaga sai ka dauke ka kai ta wani wuri to nan wurin sai zan to akwai nau'i na riya akwai ustazan da suke haka akwai sistas da suke suma a haka suke to kaga wannan ka dai fahimci addini daidai yadda yake a sunna kai sai ka cewa Allah ba furjini ka zama da bango da a cikin abin da ta sauro
assalamu
alaikum
akan wannan tambayar da yana shi ne
daga taka din nan ita ce ta karshe dan sauran su hakura
a nan dai ma'ana zai ba da zai ba da shedan
zai ce masa tsakani da Allah ɗinki kasa da idan sawu saba manzon Allah da haka yana maka waje ya kamata ma shelan da yake wannan ya samu hadisan ya rubuta su da Hausa da Turanci dai a aji ko bai manna ba suna cikin durowa an kuma yar manna ta gudu suna da kyau ce wa azini ke ma ba wai ne ba ko wani ma ba zan goyi bayan ya taimaka ni ina kaunar ka ne ba zan so ka za same ka ba a matsayin ka na musulmi da mu'mina wannan rikin wazin yana cutar da mu tsamanin wazin sai a hutubar juma'a kadai ko kuma a mimbari akwai ina za a yi su wato abin mamaki game da ta faɗa musu idan kana zaune a wurin da musulunci ke gani zaka mamaki akwai shagunan da na sani a Madina da dama na ce na irin masu aski din nan za ka sun rubuta a kofar aski shagon su ba ma aski gemu idan ka zo za su yi maka komai da komai su gyara maka ka zama kaza ka ce aski gemu sai haram haram ba za su aske ba sai dai akwai kuma masu shaguna waɗanda suke sayar da irin kayayyakin abubuwa haka madara menene su kuma su rubuta kofar shagon su ba ma sayar da taba in ka zo ka tambaye taba ba za su ce ma babu kowa su kyale ka za su ce malam haramun ne fa taba don haka mu ba ma sayarwa nan sai sun faɗa ma haramun ne wani kuma za ka samu irin littattafai da malamai suka rubuta rubuta irin yanzu nan duk lalacin nan akan taba akan illolinta da menene da bayanai da likitoci suka yi game da illar taba da nafsi na shari'a game da haramcinta duk sun samu da yawa a wurin sai idan ka zo ka tambaya sai maka wazi su baka bukulatin mu da dai ka je karanta tafi da jikarka dawo kyauta suka baka wannan ita ce da'awa duk sai mun gaba ɗaya mun rikice mun zama masu da'awa da hanyar haka ne ake wa rayuwar juyin juya hali ba wai juyin juya hali na zubar da jini irin da yan socialism ba da suke karkashe mutane juyin juya hali na canja mutane daga ha'inci zuwa rukun amana daga ƙarya zuwa gaskiya daga shirka zuwa tauhidi daga bid'a zuwa game sunna wannan shine juyin juya hali aikin da ke kan mutum wannan ko ba zai yi ba sai kowa ya zama wakili a cikin mu ba malami kadai ba da tailor da dan boko da kowa da kowa sai kowa ya zama haka Allah shi mana ga makatar wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.